أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بينك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوزع متعش درس فينا قوم الشافعية مدرس فينا قوم الشافعية أبابي نأكو لون المدى فينا رياض الصالحين. إن كنتوبة الزاق بأقي تسلسلين لكم مناسبة باب الإخلاص، باب التوبة، باب الصبر. وتنكمر malamai da suke wannan rubutun Allah ya musu albarka, ya sanya albarka a cikin hakatunaninsu da kuma tsarinsu. Wani lokacin da sun zauna sun yi abu sai ku ga abin Allah ya karɓi aikinsu. Kun ga al-ikhlas, kowa ya kyautata niyyarsa ya nufaci Allah da duk abin da zai yi. Bayan an sami ikhlasi sai kuma tuba. Idan da ana wasu ƴan kurakurai ana yin abin da bai dace ba, sai mutum ya ce ya tuba ya daina. To da zarar ka daina yin abin da ba daidai ba, ka koma yin daidai, to za ka samu matsala da zuciyarka, da abokanka, da mutanen unguwa, da mutanen gari. Sai aka ce asabar, sai ka yi haƙuri. Saboda in ba ka yi haƙuri din ba sai ka koma gidan jiya. Shi sa sai malam ya biyo da mu a wannan tsari. Malam ya ce babu sabri, babin da yake bayanin haƙuri, falalarsa, amfaninsa, ladansa, matsayin mai haƙuri, da kuma yadda ake bayin haƙuri din. Malik ibn al-Qayyim yana da wani littafi mai kyau, sunansa Uddat as-Sabirin. Wannan a cikin wannan littafin ya yi magana a kan haƙiƙatu sabri wa mahiyatu, sannan ya yi magana a kan asalin kalmar as-sabru me take nufi, sannan da maganganun malamai magabata game da haƙuri, da kuma hikayoyi na abubuwan da suka faru ga mutanen kirki kuma suka jure suka ci riba. Amma asalin kalmar as-sabru tana nufin al-habsu, tsare abu. Sannan a larabci tana nufin abubuwa guda uku: haƙuri wajen daina saɓa Ubangiji, haƙuri wajen bin Ubangiji, haƙurin abin da zai same ka bayan ka bi Ubangiji. Domin akwai mutanen da suke bin Allah su yi abin da Allah yake so kuma su zauna lafiya ba su da wata matsala. Akwai ko mutumin da in ya bi Allah sai kaga Allah ya jarbe shi da wasu abubuwa, wataƙila abin ya kai ga ya rasa rayuwarsa, ko ya rasa dukiyarsa, ko kuma ya rasa wani abu wanda yake so. To wannan shi ne abin da ake nufi da haƙuri. Malam ya ce qala Allahu ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu sabiru wa sabiru, ya ku waɗanda suka ba da gaskiya isbiru, ku yi haƙuri. Wannan ayar tana magana ne akan jihadi. Duk lokacin da aka ce za a yi jihadi domin ɗaukar addinin Ubangiji, to sai an yi haƙuri. duk lokacin da kace za ka yi wa mutane wa'azi ka fadakar da su ka gaya musu gaskiya sai ka yi hakuri kisa sai aka yi umarni aka ce isbiru ku yi hakuri wasabiru shi ku yi hakuri san kuma nan da aka ce wasabiru ku yi hakurin da zai sa hakurin jayi abokan gabanku ko kuma ku yi hakuri irin hakurin da zai sa duk mutumin da yake ba na Allah ba har ya koma ya zama na Allah ka fada ka sake fada ka nana ta a ƙaryata ka a ci mutuncin ka a zage ka ai maka ƙarya ai maka kage dukka da wuri domin ka ci nasara wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wallahi lallai sai mun jarrabe ku da wani abu na tsoro a dinga firgita ku saboda addinin ku a dinga ba ku tsoro saboda gaskiyar ku da tsareta tsoron nan zai iya zuwa daga wajen makiya na kai tsaye wanda ba musulmi ba zai iya zuwa daga wajen makiya waɗanda sun sa rigar musulunci da rigarsu da maganarsu da kalar jikinsu da gurin zamansu duk na musulmi ne amma ba sa tare da musulmi to za a iya samun wannan tsoron ta ɓangarensu waljuri za kuma a jarraba ku da yunwa watan nan yunwar da ake nufi ba ana nufin ka kasa samun abinci ba za ka iya samun abincin amma ba lallai bane ya ishe ka ko ka iya samun abin da za ka sai abincin amma ba zai biya maka bukata ba kaga sai a ji yunwa ke wa naqasin min al-amwali za mu jarrabe ku da tawaya ta dukiya naqasul amwal ba yana nufin za a rasa kudin gabaki daya ba ana nufin tattalin arziki zai girgiza na ɗaiɗaiku na garuruwa na ƙasashe na gwamnatoci yadda kowa zai ji a jikinsa ko kuma sai an samu yawan kuɗi an samu tarin dukiya amma babu albarka yanzu akwai kuɗi amma babu albarka kuma a shekarun baya ko a nan ƙasar musamman a garin Kano za ku ga mutane ba su da yawan kuɗi wanda ya isa shi ne yake siyan banki ya yi wanka an buga masa rigarsa watakila ta saki ya haɗa ta da palmaran ya samu hula zita ko ƙafan ladi ya saka watakila ya rataye rediyo ba a kafaɗarsa saboda isasar nan ya hauke ki fanke ki ana ta gaishe shi sannan za ku samu mutum ɗaya a gidansa mafi yawancin samarin unguwar da iyayen samarin unguwar da bakin unguwar a gidansu suke cin abinci bai taɓa cewa ya gaji ba babu yawan kuɗin amma akwai wadata yanzu sai yawan kuɗin babu wadata maƙocinka bai san halin da kake ciki ba kai ma baka san halin da yake ciki ba shi sa har aka samu dama wani ya tashi zaginka sai ya ce ka kirga min maƙocinka hagunka da damanka guda biyar ka gaya mun sunan su kuma za ka iya ba to da baka damu da su ba kuma ba su damu da kai ba to sai a samu tawaya ta dukiya ga yawan kuɗin amma Allah ya zare musu albarka ko dai sakamakon rashin bin Allah da aka yi wajen tara kuɗin ko kuma an tara kuɗin amma ba a gode wa Allah ba ballanta na yi ƙara wa mutum ma'aikaci ne za ka samu mutum ya yi aiki ko ɗan kasuwa ne ko yaron ɗan kasuwa ne ya je gurin mai gidansa ya yi aiki an ba shi sallamarsa ya yi aiki ya ce Allah wajen wannan sana'ar na gaji da ita sai a za ta yi albarka ya sa hannu ya karɓi kuɗinsa ya ce wannan kuɗin aikin ban zare aikin wofi ba su da albarka ba shi ya yi min yawa ya Allah ya riƙa zare albarka amma an ba ka kaɗan ka ce alhamdulillah na in shakartum la ajidannakum in kun gode sai in ƙara muku wala in kafartum inna azabi la shadid in kuka kafirci abinda ake nufi da alkufur anan budilci amma ka ce ba a yi maka ba ka zama kaza ki goge baki idan an maka atake kafin an maka amma gobe in ka dawo in ba ai maka ba sai ka tsira albarka wal anfusi sanan ku samu tawaya a rauka sai a jefo mutane cututtukan da iyaye da kakanni ba su san su ba kai rashin lafiya kai ka asibiti a ce an duba ba a ga komai ba a koma gida a je a yi maganin gargajiya in an dawo gida su ma su duburburce su ce aljanu ne su ce jifanka aka yi sanma aka yi maka makara aka yi maka wani abu kaci a raka yadda za a yi haka za mutum zai tafi lahira wasamarat sannan a samu tawaya ta kayan abinci ai ta noma ai ta oda ta kayan abinci amma babu wanda zai jiya ga musu yanzu aka gaya muku iya can din da ake shigowa da shi na shinkafa kasan nan ta hanyoyi da dama da ake shigowa da su amma wani sai ikariya wata ya watansa iwuni bai iya siyan shinkafa gwangwani uku ko hudu ba to an samu annaqasu fi samarat ga abun fal amma ba shi da amfani bai kuma gamsar da mutane ba sai Allah ya ce wa bashir sabirina amma ku yi albushir ga masu hakuri wanda idan sun samu kansu a irin wannan yanayin sukan yi hakuri wato abinda yasa ake ta nana ta bashir sabirina wannan kaidar tafsiri na alqur'ani suna cewa da ita jumla tazhiriyya tazhiri an yi wata shimfiɗa sannan sai a rufe da wani abu wanda zai dunkule maka abin da ake son a koya maka wa bashir sabirina zai iya yiwuwa mutum ya shiga matsala amma bai iya hakuri bai kira shi har ma yi sako wani in ya shiga uku sai ce wai sama na zaga wa yake gaya wannan wani ne wanda ya halitta sama wa kuma ya dora masa wannan kun ga a fakaita Allah yake gaya bakar magana wani mutum ba zai ce komai ba amma yana ta jin haushin ubangiji me yasa ya fifita wani shi bai fifita shi ba me yasa ya ba wani shi ya hana shi me yasa ya ba wani da yawa ya ba shi kaɗan to shi yasa sai Allah yake wa bashir sabirina sai aka ce allazina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda ya inganta daga cikin addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wata musiba ta fada wa mutum yayi tarji'i sannan yace Allahumma ajirni ko ajirni duk ana faɗa fi musibati hadhihi wa abdilni khairan minha Allah sai ya musanya masa fiye da abin da ya samu wannan ya faru daga ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda mijinta ya mutu sai tarji'i ta faɗi wannan abin da manzon Allah ya koya tana zaman zamanta annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya yi mata gaisuwa ya ce Allah zai baki wanda ya fi mijin da kika rasa tunda kin maida al'amarinki zuwa ga Allah sai ina zan samu kamar sa saboda ta yi shekaru a duniya ga kuma yawan ƴaƴa wanda in mace ta zo tana da yawan ƴaƴa tana da shekaru ba a tayawa in ka ji an taya to ta an ban mata abubuwa ne da yawa sai wani ya lallako yake yaya saboda ina son yi auren ta ƙauya ƙara ƙarfi auren ƙara mai sai ya aura izo mijin hajiya amma in ya gane ba zai ɓamɓari komai ba sai ya zuke to ita ta yi wannan tana ganin ba za ta samu haka ba ana zaune sai annabi ya kura yace yana son zai aure ta sai ce ita annabi zai aure ta tsohuwa ce fa sannan kuma ga yawan ƴaƴa sannan ta ce ga musifar kishi annabi ya ce ƴaƴanki da mun za mu riƙe su ban ƴaƴan mu daman dan haka za a yi aure duk gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matan da ka ɗauko a kowace hikima ta aurarta ba kawai aure ne kawai saboda an ga ta iya daurin kai ta iya dauri ta iya tafiya ta iya magana tana da farar fata ko tana da wani abu yace za mu rike yayanki sanan shekarunki daman ba su aka nufa ba domin in da wani aka nufa sai a wani budurwa sanan kishi za a roƙa miki Allah Allah ya kire miki ko ya sauƙaƙa miki to wannan shine sakamakon abin da mutum yake samu idan musiba ta afka masa ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah sannan ya kirji wa qala ta'ala inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab kadai masu hakuri su Allah yake cika wa ladansu bighayri hisab ba kirgawa in an tashi za a ba su ladansu ba sai an kirga sai a dumbuza sai a ba su wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara wanda yayi hakuri bisa abin da ya same shi wa ghafara in laifi akai masa ice ya yafi shine wa ghafara inna zalika min azmi al-umur wannan ba abin ba karami bane shine min azmi al-umur ba kowa ne zai iya ba abin da ake cewa shi azaim fil umur shine abin da ba kowa ne yake iya yi ba to ba kowa ne za a bata masa ba yace ya hakura ya kuma yafi wanda yi wannan zai samu babban lada sannan Allah ya ce ayyuhal ladina amanu ista'inu bis-sabri was-sala ya ku wanda suka bada gaskiya ku nemi taimakon ubangiji ta hanyar yin hakuri was-sala da kuma yin sallah idan ka shiga matsala ta rayuwa kai hakuri ka dinga yin sallah kuma sallar da ake bukata a gurinka ta farko ita ce salatul fardhi sallolin da Allah ya wajabta maka sannan sai ka hada da nafila annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a cikin sunnarsa idan al'amura suka takuɗe sai ce da bilal a riqina biha ya bilal a kirawo sallah don mu samu hutu yace waju'ilat qurratu aini fi salat an sanni idaniyata da nutsuwata a cikin yin sallah inna allaha ma'as sabirin Allah ina tare da masu hakuri wannan ma'iyar ana nufin ma'iya ce khassa akwai ma'iya amma ko a ina kake kowa ne mai kai kana tare da Allah ya san halin da kake ciki ya san abin da kake so ya san abin da ka kudure a zuciyarka wannan ma'iya ce ake tare ita ma'iya ta amma akwai ma'iya khassa shine Allah ya zamanto ina tare da kai da ka shiga matsala sai ka ma dauki kafin ka ce komai Allah ya tuna da kai domin kai ma kana tunawa da Ubangiji ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fi shidda lokacin da kake cikin yalwa kanka manta da Allah to in ka shiga matsala kafin ma ka ce komai Allah ya samu ka dauki wa qala ta'ala wala nablu wal nakum hatta na'lam al mujahidin minkum Allah yace wallahi sai mun jarrabe ku domin mu gano masu kokari Allah ya san masu kokari amma abinda ake nufi a nan sai mun fito da masu kokari daga cikin ku masu dagewa wasabirina da kuma masu yin hakuri wa nablu wa akhbarakum kuma kowa mu san hakikalin yadda yake wal ayatu fil amri bis sabri wa bayani fadlihi kathiratun ma'rufa ayoyin da suke bayanin suke magana akan ayi hakuri da bayanin falalar hakuri suna da yawa kuma sanannu ne a gurin masana wannan ce ma'lumatun ai ko ma'rufatun a gurin man arafa domin zai iya yiwa a ce ma'rufa man wani a gurin sa ba ma'rufa bace bai fanta ba a gurin wadanda suka sani ko suka zauna tare da wadanda suka sani wa nabi malik harith ibn asim al-ash'ari radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شي أبو مالك ولا كتاب شي حارث ابن عاصم الأشعري سوء الأشعريون أصلهم متعن اليمن قبيلة سيغداء دادتكين قبيل الله رباوة نيمن كما سنة دادتكين متعن دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهبا سوء بيئة سوء idan sun kai su dari guzurinsu ya kare na abinci ko na kudi ko kuma suna zauna a unguwa sai taron samarin da suke wannan layin sai kowa isa matsala mutum biyu mutum uku wasu aljihunsu ya dan tsiyaye don an zauna zaman shan shayi ko zaman hira zaman dandali zaman majalisa sai ce ka amma kwana biyu fa garin yayi zafi wanda yake nima na garin yayi zafi sai kowa yake to kowa ya fito da canjin abin da ya rage a jiyonsa mai naira 20 ya fito da ita mai naira 1000 ya fito da ita mai 10,000 ya fito da ita mai 100,000 ya fito da ita sai a cakuɗa sai a sake raba daidai haka suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi irin wannan aikin da suke yi Abu Musa al-Ash'ari shi ma ina cikin su kuma ayari ne ko tawaga ce guda ta taho Madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi wannan al-Harith bin Ibn Asim al-Ash'ari yana daya daga cikin mutanen da suka taho daga Yaman suka zo suka musulunta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halarci fatahu Makka shi wannan sahabi sannan ya rasu a zamanin Sayyidina Umar lokacin da aka yi Al-Ta'ud kun san an taɓa yin wani waba'i an taɓa yin wata annoba aka yi ta mutuwa to a wannan lokacin ne ya rasu a cikin wannan shekarar kuma yana da hadisai da dama da aka ruwaito ko ya ruwaito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda malamai suna cewa sun kai guda 27 wani sai ya ce a yayan ka ɗan wataƙila iya wanda ya faɗa ke kuma kamar yadda na gaya mana su suna da bambanci da mu ba sa yawan magana mu ne in ka samu guri in ka dinga surutu kuma za ka ga wannan surutun naka ba shi ne alamar ilimin ka yawan magana ka ai ba dama in ya fara magana baya tsaya su ba ka suke ba su tsoro suke ji saboda maganar da za ka yi sai baka sani ba wata daidai ta faɗa wata ba daidai ba saboda ka kaffa kaffa suke suna kame bakinsu suna jin tsoron su faɗa abin da Allah zai fiske su ranar gobe kiyama to shi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tuhuru shatrul iman tsarki rabi ne na imani a nan gurin ba ana nufin tsarki na kama ruwa ba malamai sun yi magana guda biyu a nan gurin wasu ce ana nufin alwala wasu ma suka ce ana nufin tsarkin zuci wannan shi ne abinda Abu Hamid al-Ghazali ya tafi a kansa duk da wasu daga cikin malamai sun ce ba wannan ake nufi ana nufin ba wannan kai shi kadai ake nufi ba zai iya daukan tsarkin zuciya da tsarkin jiki da kuma alwala watan gyara zuciya da gyara jiki da kuma kulawa da alwala ikan sa mutum ya samu lada wanda zai kai rabin imani rabin ladan da za a baka idan da kai cikakken imani wanda yake imani lafiyayye ne inganci wanda babu abin da yake warware shi to in ka kula da waɗannan abubuwan za a baka lada wanda yake rabin ladan imani walhamdulillah tamla'ul mizan shi ko fadin alhamdulillah yana cika ma'auni to wannan zai nuna mana kenan ayyukan da mutum yake na ibada da wanda ake faɗa da baki da wanda ake aikatawa su aikata su daga sai ranar alkiyama za a mai da su abinda za a iya aunawa yanzu aka tambaye ka subhanallahi walhamdulillah tana ina wata ranar faɗawa zai da komai ita to za a iya za a mai da ita a ranar gobe kiyama yadda kowa za a iya dauko ta a tara ka guda nawa ka faɗa sai a dauko a dora a gara ataka askini to fadin walhamdulillah yakan cika ma'aunin mutum na lada a ranar gobe kiyama kenan mutum ya yawaita ambaton ubangiji yafi ya yawaita surutu ko ya dinga dura ashar shi ta kace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaqul ka fada alheri ko kai to babu alherin da yafi ka ambaci Allah wa subhanallahi walhamdulillah in ka hada biyin kuma kace subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal ard la dan da za a samu sakamakon fada wadannan kalmomi guda biyu yakan cika ko kuma sukan cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa ladan da Allah zai ba mu was-salatu nurun sallah haske ce kamar yadda mai ahlari ya faɗa lis-salati nurun azimun sallah tana da wani haske watan mutumin da yake yin sallah kuma koyanzu ka je ka samu mutumin da bai taɓa sallah bai shigo musulunci ba ka hada shi da musulmi in dai ina kallon gabas ina alwala ina sallah sai kaga alamar kyalkyalin imani a fuskar wancan wancan kuma kaga alamar duhun kafirci a fuskar ka to sallah haske ce takan haskaka mutum takan haskaka zuciyarsa wannan haskakawa da sallah take mutum tana haskaka shi ne fiskan wa ma'ana duk mutumin da yake sallah daidai zai samu kwarjinin masallaka Aliyu dan Abi Talib yake cewa duk mutumin da yake tsare sallar farilla sannan kuma yake qiyamul layli sai Allah ya bashi kwarjini sai an ce in mun hadu da shi wallahi sai mun masa kaza sai mun masa kaza da ka zo sai a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ka tafi kuma a dinga sai ya aka ya kai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da malaman sida suka ba kawo akwai lokacin da aka dinga zaluntar talakawa a Makka tun farkon musulunci wanda ake cewa shi Abul Hakam shine Abu Dhar shi ya fi kowa ganganci da yin abubuwa na gadara ya kwakwace wasu haƙoƙinsu shine wani ya samu manzo Allah ya ce warin ya kwace mun haƙina mu je ka karɓo mu Annabi ya tashi ya zo ya sallama da shi ya ce ba wani abin da ka karɓa yana rawar jiki ya ɗauko aka ce mai dariya aka ce ya kai da kake yau cewa za ka yi masa kaza za ka yi masa kaza yanzu ya zo shi kaɗai tsilligidirinsa ya ce ba wara kaza ka fice ba ga abin da na gani ba ita yana tsayawa da yake ba shi wani zaki ne ya buɗe bakinsa zai kama kai Allah ya sa masa kwarjini ya tsorata babu yadda zai dole ibaya da shi ta kace as-salatu nurun haske ce duk mai yin sallah sai Allah ya sanya masa haske kuma duk mutumin da ya tsare sallah ya kuma tsare harshensa aka ce Allah sai ya gudanar da hikima akan harshen sai Allah ya dinga gudanar da hikima mutum ya tafadar abubuwan da za su yi amfani wa al'umma was-sadaqatu burhanu ita kuma sadaqa hujja ce wacce take nuna cewa imanin mutum ya cika amma wata irin sadaka wata irin sadaka ake miki na'am zaka iya zama gaska kuma zaka iya zama sadaka domin ai ba kwana yake iya dauko ai ba sadaka dai da ake to akwai irin sadaka shi kafi ya dace naira 5 in masallaci tun sa zaga da dula ki ta dauko naira 5 naira 10 kuna saka in an zazzage wani ya dinga haka ina ta ka sun samu kuɗi ne yanzu da ke dai naira 5 ne dai naira 10 tsara ga masallaci ana sai zo abin haddan abin da ya ma masallaci har haddan drum ake yi wa murfi a sa masa fadilon da zuwa sa fadu a sa masa fadu a ajiye shi a jejjera a waje duk wanda ya fita ga kun saka kano ko garwa ko mata kun sa mata bukulli me zai zata idan ya gani man ya dan tsaye riga irin mai staki din nan ai masallacin nan masha Allah ai alhamdulillah musallacin da kusa da kantin kwari yake an ka zo suna salla sosai a cikin ku to ya kamata a ce mutane ba sai an ce da su an dinga zagawa ana dan Allah fi sabilillah fi sabilillah fi sabilillah a ce su ba a wannan kowa ya dora wa kansa kai abin da zai iya bayarwa gurgurdan kimarsa kuma in ya bayar ba zai waiwaya ba mu ne a tafiyar mu musamman ma wanda suka ce sun fahimci addini al-sunna in suka bayar kuma sun dinga bi me ya kai da shi ina ruwan ku dan Allah suka bayar a kin ne ko ai wannan bai shafe ku ba sora ka su a tsoci in sun bayar sun bayar wani malami aka zo aka ce masa ya akara masallaci sabilillah zaka tashi za a yi bikin yaro ko bikin yarinya baka gaya mana ba ite ka isa a gaya maka kai ya kamata ka bincika ka ji labari sannan ka kawo kanka ka faɗi irin gudunmuwar da zaka bayar in kuma an karɓa ka gode saboda mun karɓi kyautar ka ice tuba nake algafatan malam tuba nake kuma ya kawo yi bayar saboda ya yarda ya kuma yi imani da abin da ke bayar ya san ya bayar kuma wannan ita ta sa sahabban manzon Allah suka zauna lafiya duk in ka ji wani yana magana kan an bayar an cinye a cikin sahabbai ba sabiyo ne munafiki ne a wajen wanda ya bayar kawai ya bayar mu ne kawai za ka samu guraren mu ana ta yawo da gangoni da huluna to a taimaka lokaci ya yi hawan sai an tuna mutane shi dai masallaci ba zai gudanar da kansa ko ba sau ne fanka ba za ta juya ba sai an zuwa mai haka ne sannan kafin din masallaci sai an wanke shi in baka yi sa abota ranka sheki kafa sai ayi dukun dukun sai an masa kanti sai an yi wane duk irin waɗannan abubuwa din wannan yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum ya dinga jin wane zai karantar wane zai kiran sallah wane zai limanci wane zai kazawa kai kuma ka duba me zaka iya kowa ya ga ta wani bangare zai shiga ciyar da addinin sa gaba duk wanda ba musulmi ba a cocin da yake zuwa akwai abin da yake kaiwa kuma Allah dole sai ka kai ba noke babu gwangwani babu shan kwana ba shan kunu shi za ka ce wa sadaqatu burhan kai sadaka alama ce hujja ce wacce take nuna mutum yana da cikakken imani wa sabru ziya'un hakuri haske ne amma kalmar nur da ziya akwai bambanci a Hausa ba mu da wata kalma da zamu bambance tsakanin nur da ziya amma a Larabci da bambanci kun ga nan aka ce as-salatu nurun haske ne amma marar zafi shine nur ziya haske ne amma mai konawa kun fahimci wannan sai a ce al-misbahu tudhi'u fitila irin wanda ake sa mata mai ake kunna ta ko da mai ko da wani abu wacce in ka saka hannunka za ka kone ita ake sa ita misbahu kuma sai a ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa wal qamar nuran kun ga wannan sai aka ce da ita biya rana saboda hasken ta yana kona shi kuma al-qamar fa aka ce nuran saboda baya kona mutum sai dai ka ji sanyi to me isa aka ce as-sabru biya'un ana so duk abin da aka ce ala baka hakuri da wahala in dai wani ya jiyo yace da kai ala baka hakuri a duniyan sai an zalunce kake duk abin da aka ce da kai yi hakuri yana da wahala shi da hikimar kawo as-sabru biya'un ba kowa ne yake iya yin hakuri ba wal qur'anu hujjatun laka aw alayka qur'ani yakan zama hujja gare ka ta tafiya a aljanna yakan zama hujja a kanka ta shiga wuta kamar yadda ya zo a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da qur'ani ya shige gabansa ya biyo bayan qur'ani na ga shi aljanna duk mutumin da alqur'ani ya taso kiyarsa ina zai kai shi wuta man qadahu alqur'an fal qur'anu lahu hujja duk wanda qur'ani shi yayin su jagora to qur'ani ya zama hujja gare shi man saqahu alqur'an fal qur'anu alayhi hujja duk wanda qur'ani ya taso kiyarsa to ya nuna cewa alqur'ani ya zama hujja akan sa yaushe qur'ani yake zama hujja gare ka sanda ka karanta shi daidai kai ibada da shi ka fahimce shi kai aiki da shi sanda yake zama hujja a kanka sanda ka karanta shi fato da kashi baka fahimce shi ba lallai naka aiki da shi ko ka fahimce shi kin aiki da shi ya zama hujja a kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullun nas yaqdu idan gar Allah ya waye kowa ikan fita sabgogin sa shine al-ghudu din anan gurbi watan fita da sussafe shine ake cewa al-ghudu tafiya da yamma in yamma sai limit lasa sakaliya shine ake cewa shirawafu guduha shahrun wa rawahuha shahr iskar annabi sulaiman wanda zai zauna da shi da mutanen sa har kai akan tabarma ko akan darduma ana zaman fadanci yace zamu tafi India kawai sai iska ta sure su in kai tafiyar da ka sassafe zuwa tagawar rana tafiyar wata ɗaya sai ta sauke su a huta a ci gaba da hidima har zuwa rana ta sanyi da la'asar ta yi gari ya yi sanyi in ta ƙara surarsu sai ta tafiyar wata ɗaya da su sai a sauka sai a zauna a huta sai garin Allah ya waye to shi ne al-hudu kowa idan garin Allah ya waye ya san ina zai tafi ba wani mutum da za duk mutumin da iwaye gari ba shi da inda zai je ya shiga uku idan garin Allah ya waye ko ka tafi aikin kirki ko ka tafi aikin banza ko ka tafi neman halal ko ka tafi neman haram ko ka tafi abin da zai maka amfani ko ka ci gaba da abin da ba zai maka amfani ba ko ka dinga faɗa alheri ko ka faɗi tsiya shi sa ka ce kada mutum ya kuskura ya zamanto ba shi da abin da zai yi in garin Allah ya waye tafi makaranta in kana zuwa makaranta in baka zuwa makaranta tafi kasuwa in baka zuwa kasuwa tafi aiki in baka zuwa wannan samu wani leburanci amma ka zauna kai shuru to sai shedan ya bukka a cikin zuciyarka kuma ka'idar da malamai suka bayar duk mutumin da ya zauna yake ta magana to sai ya fara cin haƙƙin waɗanda ba su da haƙƙi sai ya fara faɗar abin da bai kamata ya faɗe shi ba to sai Allah ya jarrabe shi kuma dama sun ce al-bala'u huwa kalbun bil manqi mafi yawancin bala'i surutu ne yake jawo shi a zauna a ta bada labarin kanzon ku da yake sai Allah ya jefo mutane masifa kuma duk mutumin da isa mu kansa a irin wannan yanayin in ba sa abu ba zai mutu ba sai Allah ya mai da shi gura-gura a kun san gura-gura ko zai yi magana ka gane abin da yake wannan an samu daga cikin magabata ma an samu masu wannan yanayin shekaru daban-daban tun cikin lokacin mutanen kirki sosai ba irinmu ba wanda muka zo ƙarshen duniya zamanin su so a wancan lokacin an samu malam bakar ibnu abdullahi ya kawo wannan a cikin littafin sa at-ta'alum ya yi hikayar da imam zabi ya kawo na malamai da yawa wanda saboda aibata mutane sai da Allah ya sa harshen su ya kare ga tarin ilimi amma za su bayani ba za a gane ba kowa iwa tsaye ba su da kansu suka dinga cewa ka mun ji kanmu mutsi shi sa ake sanya zamanto bakin ka kullun alheri yake faɗa ba sharri to da safa kowa ya kama hanya ya tafi shine kullun nas yaghdu kowa in garin Allah ya waye ya kama gaban sa ya tafi inda zai je fa ba'i'un nafsuhu akwai wanda yake sayar da kansa tayaya ba'i'un nafsuhu yayi abinda zai masa amfani ko kuma ya je ya bata wa kansa lokaci yayi abinda ba zai masa amfani ba a rayuwarsa ta duniya fa mu'tiquha akwai da zai kantar da kansa duk wani abu da zai ga masa matsala a addininsa ko a duniyarsa ba ruwan sarki aw mubiquha akwai kuma wanda yake duniyar da kansa ya halaka watan ba'i'un nafsuhu shine wanda yake gurin kai kansa inda ba zai masa amfani ba ba amfanin duniya ba amfanin lahira mu'tiquha shine wanda ya kai kansa gurin da zai amfana a duniya ya amfana a lahira mubiquha shine wanda ya kai kansa gurin da ba zai amfana a duniyar sa ba kuma zai halaka a lahira ko kuma ya halaka a duniya ya halaka a lahira Allah ya tsare mu rawahu muslim wannan hadisin imam muslim shine ya ruwaice shi dan haka abinda wannan hadisin yake nuna mana yana nuna mana muhimmancin kula da tsaftar zuciya tsaftar jiki tsaftar gurin da za a zauna gyaran hali zama da alwala yana nuna mana muhimmancin ambatar ubangiji da kuma makale wa sallah a duk lokacin da aka kirawo ta sannan da sadaka domin an ce ita sadaka tana fice tana buce kusun ubangiji in mutane suna yawan yin sadaka to musiba sai Allah ya kare yana nuna mana muhimmancin hakuri da kuma karanta alqur'ani da aiki da shi da ko mutum ya samu kansa abin da zai yi kada ka zauna haka baka da abin da zaka yi wa Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري من فئي كاهيه ساقو ترجمة ملاب الأرمانية شين يكي سوى أن ناسا من الأنصار وسمتا نيجا بسمتا للمدينة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم سنزو سنو كان نبي سيباس sai akwai hadisi da dama da suka nuna mana cewa ba a san mutum ya dinga roƙo ya kai suka roƙi manzon Allah akwai magana da malamin ciki anan in za ka yi roƙo aka ce je ka ga roƙi gwamnan ku ko hakimi ko mai unguwar ku ko sarkin ku in ka je ka roƙi waɗannan mutanen ba za ka ce ka yi roƙo ba kun bai ta wannan amma ka roƙi ga magarin mutane shi ne ake sa da shi ka yi roƙo sai kenan sannan na biyu ko bawa ka roƙa in ka roƙe shi abinda bukata ce ta sa ka roƙe shi da sauki amma wanda ya maida roƙo sana'a ya maida roƙo aiki ya maida roƙo wayo da dabara to wannan shine waɗannan hadisan suke aiki a kansa waɗannan sun roƙa ne saboda bukata ba saboda sitara ba to sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa a'tahum fa yabas ثم سألوه فأعطاهم سكا قارة شاء قارة بسو يقارة باسو حتى نفي جماع عنده وسيد قومي ناسي الآية شكو من ذلك الله باعي يا شباب إن كذا إن كذا وكذا رشي باني إن باشي رشي بذي سيباب وسيد سكو كجران أنسى مذابا أكا أكيسو وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذئ أبن ليسا منال أماني بانا سببه kisa da ku ga bayan ma musulunci ya kafu a Madina dan ma kada idan duk abin da ya samu na farko baya sun ba a samu kudin zakka wanne zakkar tumaki zakkar kayan abinci zakkar kudi duk wannan haramun ne gare shi da kuma halayen to amma wani abu zai zo kamar hadiya ce aka kawo ko kuma ganima ce ta yaki to in an kawo abin da yake kawai yakan ware duk iyalin sa yakan ware musu abun bukatar su na shekara idan ka musu abin ba ruwan da kuma in ya shigo gida sai abin da aka bashi in an bashi in yana sha'awa in baya sha'awa sai alhamdulillah bai taba yi bata abin tema daga sai dan wake ka ce dan waken banza kai za ka dan wake ta ka baka dan wake ba yi ma sai abinda sai in ba za ka ci ba ka ce alhamdulillah bai kawo shi iya so in zari ya kamata ta gyara sai ta gyara amma ta yi maka shekara biyar tana yin abinci gishiri da yawa ba rana ɗaya kai banza kwana ta ce ta zama maka gishiri da yawa ya aka yi maka ji warin ka nan zura ciki to da duk da ake kana cinyewa ba ka cewa ka gode ko ba ta bari wai wata baturiya ce take cewa ita ba taɓa ganin mutum irin namiji ba ita ce ka kuke ka gyara masa abinci cikin awa biyar shi ya zuwa cikin minti goma sha biyar da cinye abincin ko ba zai ce da ka ya gode kuma haka ne ko ba haka ne yanzu idan mace za ka yi baki in ka ce a shirya abinci a gidanka a kami da Allah awa nawa ke ana shirya abinci ko ba haka ba ne a yi fried rice a yi jollof rice ko ba haka ba ne a yi coleslaw a yi wata tiyatin a yi fetewa ciki zai an zama wannan kuka zo kai da abokanka gaba ki daya a cikin minti 30 kun tashi da abinci ita kuma tun safe take yi har zuwa dare take yin wannan abu amma ka shiga ba za ka ce ita ranke ne na gode kin kyauta ta mana sai ta ce ba ta ga mutum mugu irin namiji ba shawar da amfani da sai ya gode hatta da fi da ma inda sai da duk abin da yake gurin sa ya kare fa qala lahum inna anfaqa kull shay'in bi yadi lokacin da komai na hannun sa ya kare sai manzo Allah yake da su ma yakun indi min khair duk wani abu na ne da yake gurina falan adzakhirahu ankum ba fadin da koye shi ba na hana ku wa man yasta'fif yu'iffahu Allah duk wanda ine mukamin kai Allah zai kawo da shi wannan al-iffa ana nufin ka kare kanka gaban roko gaban bara ka kare kanka gaban yin abin da Allah baya so sai Allah ya kawo da kai kuma ya sa iyalinka su ma ka kare wa man yastaghli duk wanda ya nemi wadatuwa yughni billah sai Allah ya wadata shi duk wanda ya kare kansa sai Allah ya kawo da shi waman ya tafabbar wanda idawo kansa hakuri ya tafabbar alfar hakuri yana da wahala yamma kanta wa kansa sai da yi hakuri yusabbihu Allah to sai Allah ya horar da shi akan wannan hakuri sai sa wa ma ufiya ahadun afa'an khairan wa awsa'a min as-sabr babu wani mutum da aka ba wata kyauta wata tafi alheri tafi fadi tafi yalwa irin hakuri watan duk mutumin da Allah ya bashi hakuri wannan mutumin ya samu kyakkyawar kyauta ya samu babbar kyauta daga wajen Ubangiji Allah mai girma da daukaka to kun ga wannan hadisin abin da yake nuna mana yana nuna mana tambayar shugaba in dai ka samu dama wannan ba laifi bane domin shi ma laifi ne duk abin da yake gurin zaba naka bane naku ne idan babu ku babu shi ko kuwa mu ne a nan kasar ake ganin wani shugaba ne kai kana ta wani kafafa da dukiyar mutane kana ta jin daɗi kana cewa abin nan ka hau dukiyar mutane ka sa dukiyar mutane ka ci abincin mutane amma ko mutane su ne wulakanta wani sarki a cikin jazirar larabawa din nan ya tara mutanensa an taɓa yin wani abu ne wani kuskure aka samu ya saka wata dokar ta ɓaci akan wani abu na wani kuskure da aka samu talaka suka sha wahala an taru ba taba ji ba a tarihin kasar yace ni din nan da kuka ganni in babu ku ni aikin banza ne bidunikum ana la shay ba ni da man sai ba ni da waye sai suka fashe da kuka suka yi ta kuka saboda ba taba jin wannan kalmar yanzu wani shugaba ne zai zo yake da ku in ba ni ba kowa eh ba matsala har za ka ji mun wanda yake mutanenmu ne wani yake cewa wai an ce mutane ba za su yadda ba idan aka yi musu abin da bai dace ba a wajen ko zafe da yake da Allah rabu da su kai da an yi far wasu sun mutu kwashe kuma gida ya rufe kofa kuma a ci gaba da harka to kaga irin wannan ba a ruwan su da wani tausayi wani na aka zo to abin da ake so ya zamanto in kai shugaba ne ya zamanto duk abin da yake hannunka ka dauka na al'umma in sun bukata ka ba su in sun bukata kai musu sannan yana nuna mana muhimmancin kamun kai yana nuna mana muhimmancin yin hakuri wanda kuma Allah ya azurta shi da hakuri wannan mutumin Allah ya girmama shi wa nabi yahya suhayb bin sinan radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahad illa lilmu'min in asabathu sarra'u shaka fa kana khayran lahu wa in asabathu dharra sabar fa kana khayran lahu رواه مسلم وان ابي يحيى صهيب بن سنان كونغا زان با كاو ني تبس با شينه صهيب الرومي wannan صهيب din baba rume bane da yawa suna daukan cewar ai baba larabe bane balarabe ne an tsar balarabe kuma ina daga cikin watan wata kabila da ake cewa da ita banun namir kuntan laraba kamar yadda na taɓa gaya mana suna saka suna ne na alamar jahiltaka lalacewa ce ta samu musulmi ake samu su samira ko samir ko suwa ne ne haka duk sunan da babu wata jahiltaka ce ana son suna wanda mai sunan zai dinga jin cewa wannan sunan suna ne to shi ne shi asalinsa balarabe ne dan wata kabilar da na gaya mana to sai rumawa suka kawo farmaki area da suke rayuwa sai aka ribace shi sai suka tafi rayuwa a cikin shi to zaman da yi a cikin sai manta larabcin ma har yaran sai kare ya koma irin nasu yana yin rumanci to wani balarabe dan kasuwa daga cikin Banu Kalb yaje kasar da yake sai isiye shi da isiye shi sai kawo shi maka ya kasa kaga ya karo shi kenan ko sai kawo shi maka tunda ana safarar bayi yaje faro ya kawo shi maka akwai wanda ake sarshi Abdullahi bin Zuda'an a taimi shi kuma sai isiye shi da isiye shi zama i zama saboda jin daɗin zama sai ya yanta shi da ya yanta shi sai cigaba da kasuwanci a maka har yi kuɗi amma dai sun ce kana alkanan lisan harshensa da in yana da larabci za ka ji kamar ba sune saboda zama da yi a kan larabcin ya kwace ba daga baya ƙara koya to da musulunci ya zo shi ne mutum na 32 a shiga musulunci domin sun musulunta lokaci guda da shi da Ammar ibn Yasir kuma ina cikin al-mustaba'in waɗanda suka sha wahala a maka saboda ba shi da kowa wanda zai zo ya kare shi ya ɗan kasuwa ne mai kuɗi amma an tsare shi tunda ya shiga musulunci da ana ta haba-haba da shi Allah ya saukar da aya a kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana a kansa lokacin da aka yi hijira da ya kama hanya zai tafi sai aka je aka tsegunta musu aka ce gashi nan ba zai tafi shi ma zai yi hijira ya tafi zai hadda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai aka yi aya ne aka tare shi yana ganin sun kusacin masa sai ma zai iduro da kara kuma akwai kwari wanda ake zuba kibau a faɗarsa akwai kuma bakaɗin abin harbi din sannan akwai takobi a hannunsa sai sauri ya duro yana durowa sai ya zazzage kwarin dukkan kibiyoyin ya zube su a ƙasa kuma wannan wanda suka zauna tare da maharba sun san haka ake harbin kibiya ba abin nan ɗinsa in a race yake a bayanka fito da su ake ka zuba kwaya uku a bakinka ka garse su ka sa ɗaya yadda in ka harba wannan tana fita kai ba za ka turo ta bakinka ka ƙara fasawa in sun kare ka kara ɗebo suka zuba a baki in ko ba wannan ba ne zazzage su ake a ƙasa shi sa a yakin da aka yi wanda ake tare shi harbul tujjar sannan annabi yana yaro yana cikin waɗanda suke zazzage kibau idan kuma an harba su sauri su tsuntsunto su kawo yayinsu saboda kakka kare saboda haka yana zubewa a ƙasa sun san me yake nufi sai suka tsaya sai ce wannan kibau din da na zube kun san a maka babu wanda ya fi yin harba in samu in dai yin harba ne in samu kun san duk maka babu kamata yace wallahi kafin ku zo guri na duk wannan kibau din sai na zuba su a cikin in kuma sun kare wannan takobin na mutukar ido na yana kitta ina hannu na kun san abin da zan yi amma in kuna son zaman lafiya kuɗi ina da su na ɓoye su a guri kaza gaya muku inda kuɗin suke ku je kuɗi ba ku bar ni in hijira suka ce mun yadda gaya mana in gaya muku suka tafi amma me mahallin shahid a nan kun ga arna ne mushrikai ne amma sun yadda musulmi ba zai karya ba yace ku tafi guri kaza ko cewa ma karante ko me ya shaida ba su faɗa ba kawai suka juya domin sun san ba zai karya ba amma ya zo kala karya mu a gurin yanzu ba ba ma lissafa ta zama jiki ta zama sana'a ta zama ba'a wani tunanin ku sau da aka ina dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuna Allah ya sanar da shi abin da sai manzon Allah yake tare shi rabihal bai'u ya aba ya haya rabihal bai'u ya aba ya haya rabihal bai'u ya ba ya aba ya haya wannan ciniki da kai an ci riba wannan ciniki da kai an ci riba shine ake saukar da waminan nasi mai yashri nafsuhu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad akan sa ake saukar da wannan aya ya kwanci kansa da duk abin da ya mallaka saboda neman yardar ubangiji radiyallahu ta'ala anhu to wannan shine Suhayb ar-Rumi kuma duk wani guri da manzon Allah ya tsaya da kafan da yake da musulunci da shi aka tsaya ice manzon Allah ya je Sariya da ni aka je ya je Gazuwa da ni aka je ice ba a taba tafiya wani gurin tsoro ba na tsaya manzon Allah ina gaba in dai na fahimci akwai tsoro ina gaba ne in kuma na fahimci tsoron ina baya to ina bayan manzon Allah sannan ice kuma kowa ya san da cikin sahabban manzon Allah sai kuma duk gurin da ake jin tsoron shiga ni nake fara shigewa radiyallahu ta'ala an wannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin gudunmawar da suka bawa addinin musulunci kuma ya rasu a shekara ta 38 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi har guda 307 a cikin littafin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amri almu'mini kun ga annabi ne ya faɗi wannan magana watan al'amarin mummuni yana bani mamaki al'amarin mummuni abin mamaki ne inna amrahu kulluhu lahu khair komai da mummuni a gare shi alheri mummuni baya faduwa banza shi sa aka ce mummuni kamar dabino yake dabino in ka dauko dabino yana da wani in ka sashi a baki fa to haka mummuni yake in dai ka ji mummuni ya zama matsala ya zauna a guri an samu damuwa saboda ina gurin to akwai matsala ba cikakken mummuni bane mummuni duk inda ya zauna ya amfana amfane shi ya amfane amfanar haka ake yin rayuwa wato zai zama to allazi ya alifu wa yu'la ya amfanar da mutane ko mutane su amfane shi shine ke cewa wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da wannan damar in ba mummuni ba in asabatu sarra'u shakar idan abun farin ciki abun dadi ya same shi sai gode wa Allah fa kana khairan lahu sai zama alkhairi a gare shi wa in asabathu darra'u sabr idan kuma wani abun matsala abun cuta wata damuwa ko wani matsatsi ko wata rashin lafiya ta same shi sabara shi ma sai ya hakuri fa kana khairan lahu sai zama alkhairi a gare shi to kun ga nan abin da yake nuna mana dadi wahala ga mummuni da alheri domin ya shiga cikin dadi ya san wanda ya sa shi a cikin wannan dadin wa Allah in ya shiga cikin wahala fa ya san Allah ne ya sa shi cikin wannan wahala saboda haka sai ya dogara ga Allah ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah ko kusa wannan yana nuna mana muhimmancin godiya ga Allah a lokacin da mutum ya samu wata ni'ima yana nuna mana muhimmancin hakuri da juriya a lokacin da mutum ya samu kansa a cikin wata matsala ina ga dole mu tsaya anan والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين